بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 29 ga watan Zulhijja hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 5 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurad a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 31 a cikin ainihin wato darussan da ke gudana a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin tattaunawa akan mas'aloli da kan taso na tambayoyi game da abinda ya shafi ƴaƴa da iyayensu mun tattauna a gabar karshe game da idan uba yana fama da rashin lafiyar tabin hankali shin wajibi ne ɗansa ya yi masa da'a cikin abin da ya umarce shi da shi to kamar yanda in za ku tuna amsar dai shine idan abin da ya umarce shi da shi shirme ne shiriri ta ce wato rashin kan gado ne ko kuma abu ne wanda zai cutar ba lazimi bane yayi wa mahaifinsa da'a bai halatta yayi masa da'a tunda abin da ya umarce shi ba abu ne da daidai da hankali ba ba kuma abu bane wanda yake mai amfani amma idan abin da ya umarce shi da shi din abu ne wanda yake mai kyau kila ma wani aiki ne na da'a kuma ba abu ne mai cutarwa ba to anan ba zai kalli tabin hankalin mahaifinsa ba zai dauki wannan umarnin tamkar mahaifinsa yana da cikakken hankali da haka wajibi ne wa mahaifinsa biyayya a wannan umarni da ya bayar duk daga halin da mahaifinsa yake ciki a karkashin wannan gaba muka yi ta tattaunawa mun kawo maganganun malamai da yawa a yau dai za mu tashi gabar da malamin yake cewa masailu تعارض بر الوالدين مع غيره من الطاعات قال المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تعارض بر الوالدين مع غيره من الطاعات مسألولين cin karon biyayya ga iyaye tare da wannan haka daga cikin ayyukan da ma'ana yanzu abinda zamu gabar da zamu shiga yanzu mas'alolin da wani lokaci akan samu ga wani aiki na da'a da da zai yi sannan ya ci karo da wani umarni da iyaye suka yi masa shin zai bi umarnin iyayen ya ajiye wannan aikin da'a din ko kuma zai aiwatar da aikin da'a din ya ajiye umarnin iyayensa to wa'annan mas'alolin su ne za mu ci gaba da su ma jin su da kuma abinda malamai suke ba da fatawa a kai إذا تعارض بر الوالدين مع شيء من الواجبات والسنن ماذا يقدم إذن بيايا ga iyaye ya ci karo da wani abu daga cikin al'amura na wajibi ko biyayya ga iyaye ta ci karo da wani abu daga cikin sunnoni wanne za a gabatar wajiban za a ajiye ai wa iyaye biyayya da sunnonin ko kuma biyayyar iyayen za a jingine a aiwatar da abin da yake wajibi ko kuma a aiwatar da abin da yake sunna fi mithli hadhihi alhalat Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid yace a cikin irin wannan halin a irin waɗannan halayen yuhawilul ibnu qadar al-imkan da yayi kokari gurgurdan iyawarsa at tawfiqa bainahuma hada tsakanin al'amuran guda biyu ga wani aiki na wajibi yana so ya aiwatar ga kuma umarnin iyaye to yayi iya bakin kokarinsa ya hada abubuwan guda biyu ya zamto ya aiwatar da umar a wato aikin sa na wajibi sannan kuma yayi wa iyayensa biyayya cikin abin da suka umarce shi wannan yayi iya bakin kokari yaga cewa wannan bai ci karo da wannan ba ko da yake a zahiri sun ci karo to in akwai zai iya yiwa ai jam'in su to i'malud dalilain aula min tarhi ahadihima ka'idar malaman hadisi idan hadisai guda biyu suka ci karo cikin aujihut tarjih suka ce idan hadisan za a iya hada su ai jam'in su to aiwatar da su gaba daya yafi kyau fiye da ajiye daya a yi amfani da daya bin iyaye umarni ne daga Allah yin sallah umarni ne daga Allah bin iyaye umarni ne na waji sannan sallah ko azumi ko wani abu mai kama da haka shi ma umarni ne na Allah kuma waji to in aka samu cin karo tsakaninsu wanne za a gabatar ko kuma iyaye kana yin sallar nafila iyayenka sai suka kirawo ka amsa kiran su wajibi ne kuma gashi kana yin sallah ta nafila ajiye sallar nafilar zakai ka katse ta ka amsa kiran su ko karasa sallar ka zakai tunda ka riga ka kabarta kana gaban Allah alaba shi daga baya ka je ka saurari kiran nasu to idan zai iya yiwa an samu irin wannan ta'arudin in za a iya yin jam'i mutum ya hada tsakanin abubuwan guda biyu ya zama bai saba wa Allah ba bai saba wa iyaye ba to wannan yafi kyau fa idza ajaza an zalik idan kuma da ya gaza hada abubuwan guda biyu ba zai iya hada su ba sun ci karo irin cin karan da ba za a iya hadawa ba ma abdhil qusara juhudihi tare da bayar da dukkan dan kokarin sa da yake da shi yayi iya bakin kokari ga yayi jam'i tsakanin biyayya ga iyaye da kuma aiwatar da wajibin da ke gaban sa abun ya ci tara to anan yuqaddimu fardallahi al'aini ala fardiyyati birril walidain to anan sai ya gabatar da farillar Allah ta ainihi akan farillar bin iyaye na fata an gane wannan shine abin da zai faru idan ya zamana ga farillar Allah ga kuma wajibcin yi wa iyaye biyayya sun haɗu jam'in su ya fi ɗaukan ɗaya aje ɗaya idan ba zai iya yiwuwa a yi jam'in su ba fa to anan sai ya gabatar da haƙƙin Allah akan haƙƙin iyaye sai je ya gabatar da wannan farillar ta Allah tunda farilla ce ba kifaiya ba farilla ce ainiya to sai je ya aiwatar da wannan ya gabatar da farilla ta ainihi akan farillar bin iyaye amma fil furudil kifaiya wannan in abin ya zama farilla guda biyu bin su farilla ga kuma wata farilla ita kuma farillan nan kila tana da lokaci in bai yi a lokacin ba to misali sallah sai suka ce ka je kai mana abu kaza sai ya auna ya ga wannan abin in ya ce zai je ya yi shi to lokacin sallah zai kufuce daga lokacin sallah zai fita ba tare da ya yi sallah ba to anan sai ya jingine umarninsu sai ya je ya yi sallah idan kuma akwai yalwan lokacin da zai bi umarninsu kuma ya zo ya yi sallah a kan lokaci ko a cikin jam'i ba tare da sallah ta kubuce masa ba to sai ya hada abubuwan guda biyu amma fil furudil kifaiya amma idan biyayyar iyaye ta ci karo da farilla ta kifaya ita ce irin farillar da wani ke iya daukewa wani ba kamar irin waccan ta farkon ba farilla ainiya ita ce wanda ba mai daukewa wani kowa ana wajabta masa yayi ta amma farilla kifaiya ita ce wanda in wasu suka yi sun daukewa wadanda ba su yi ba to idan irin wannan farilla kifaiya ta ci karo da biyayya ga iyaye allati idza qama al-ba'd qiyaman yaktafi minhu al-mujtama' al-muslim irin farillar da idan wasu suka tsaya suka aiwatar da ita to sun wadatar da al-mujtama'ul muslim sun wadatar da al'umman musulmi saqata 'anil baqin to wannan farillar ta tsare da kan sauran mutane wato irin farillar da idan wasu suka tsaya suka yi ta to sun wadatar da al'umman musulmi daga yin wannan farillar to shikenan to wannan farillar ta taraya ta fadi da kan ragowar. To in irin wannan farillar ce, to mutum sai je ya aiwatar da umarnin iyayensa, tunda a wannan farillar ba lalle sai shi ba, ga wasu nan su za su je su yi ta. Wannan yana nuna ma girman bin iyaye ba. Farilla kifaiya, ga kuma farilla ta bin iyaye aka ce ka jingine farilla kifaiya, tunda ba kai kadai ba, wasu za su iya zuwa su yi. In wasu suka yi sun dauke maka. Fa inna farda birril walidain, to anan farillar bin iyaye da kyautata musu yuqaddamu, shi ake gabatarwa, alaiha jami'an, akan duk wata farilla ta kifaya gaba daya. Wa kadhalika idza ta'arada fardu birril walidain, haka idan bin iyaye, wajabcin bin iyaye ya ci karo, ma'al mubahat, da abubuwa wa'anda suke na mubahi, wal mandubat, da abubuwan da suke na mustahabbi, to anan ma kawai sai ya ajiye wannan abubuwan na mubahi, ya ajiye waɗannan abubuwan na mustahabbi, ya je ya aiwatar da umarnin iyayensa. Abokinsa ya gayyace shi, sannan iyayensa sun aike shi. Yanzu zuwa ɗaurin auren abokinka farilla ce, in ma ya zama wajibi tunda ya gayyace ka, farilla ce kifaiya, tunda in baka je ba wasu za su je a ɗaura auren da su. An fahimta? To yanzu kaga anan sai ka tafi ainihin inda iyayenka suka aike ka, in ya so daga baya sai shi kuma kai masa murna. Na fata an gane. Ba za ka tafi ba, su kuma suna nan suna jira har ransu ya ɓaci, har ba su ji daɗi ba, saboda kana so ka daɗaɗa ka faranta wa abokinka wajen zuwa ɗaurin aurensa, ka ƙwammace ka saɓa wa iyayenka. Wannan ganganci ne da ba sama da shi, domin yin wannan ɗin in ma ya zama farilla, to farilla ce kifaiya. Na fata an gane. To ballantana kuma abin da yake mubahi ne ko mustahabbi ma ba ma wajibi bane. Walidhalika fal jihadu alladhi yakunu fardu aynin yuqaddamu ala birril walidain, da wannan ne za ka gane ashe jihadin da ya zama farilla ne, kuma farillar akan kowa da kowa, fardu ayn, to ana yuqaddamu, ana gabatar da wannan jihadin, ala birril walidain, akan bin iyaye. Za ga an shugaba ya ware ku daga cikin waɗanda za su tafi jihadi, saboda muhimmancinka a wajen jihadi da gudunmawar da za ka bayar, sai aka saka a cikin jihadi, ko aka ce kai ne komandan wannan jihadin, to anan ko iyaye sun umarce ka, yanzu za ka gabatar da jihadin akan umarnin iyaye. Da haka kenan, duk sanda jihadi ya zama farilla wadda ba a ɗauke maka ba a kanka, to ana gabatar da wannan farilla ta jihadi akan bin iyaye. Amma sanda jihadi ya zama fardu kifaya, in wasu sun je kai ko baka je ba matsala, to anan ka gabatar da bin iyaye akan jihadi, shine wajibi akan ka. Wa yuqaddamu birrul walidain, ana gabatar da biyayya ga iyaye, alal jihadi alladhi yakunu fardu kifaya, akan jihadin da ya zama ba lalle bane akan kowa da kowa, farilla ce ta kifaya, wasu sun dauke maka. Wa yuqaddamu birrul walidain ala fi'li shay'in min as-sunan, haka ma ana gabatar da bin iyaye akan duk wani aiki na sunna, na sunnoni, wal mustahabbat, da kuma mustahabbai. Duk aikin da yake sunna ne ba farilla ba, duk aikin da yake mustahabbi ne, to wannan aikin ana hakura da shi, a jingine shi in ya ci karo da bin iyaye. La'anna birrul walidain wajibun, domin bin iyaye wajibi ne, wal wajibun muqaddamun ala sunan, wajibi kuma shi ake gabatarwa akan sunnoni, wal fada'il shi ake gabatarwa akan mustahabbai. Fa yuqaddamu birrul walidain, da haka kenan za a gabatar da bin iyaye, ala hajji tadawwu'i, akan hajji da nafila. Mutum ya je ya aikin hajji na farilla ya sauke, to sai kuma yake so zai sake komawa aikin hajji, tunda yayi na farkon ko guda 100 yayi daga baya, sunansa na tadawwu'i, to yanzu sai zuwa aikin hajjin sa na tadawwu'i ya ci karo da biyayya ga iyayensa ko umarnin iyayensa, sai ya jingine zuwa aikin hajjin nan na tadawwu'i, ya je ya aiwatar da, ya gabatar da umarnin iyayensa. An gane ko? Law ta'arada ma'ahu, inda za a samu cin karo tsakanin bin iyaye da zuwa aikin hajjin na tadawwu'i. Wa ala siyamu tadawwu'i kadhalika, haka ma mas'alar take akan azumi na tadawwu'i, kayi niyyar azumin tadawwu'i, iyayenka kuma sai suka umarce ka, ko suka ce ka ajiye azumin, ko kuma suka aike ka irin aiken da koda azumin farilla ne ma ajiyewa za ka yi, to sai ka hakura da azumin tadawwu'i din nan, sai ka bi umarninsu. Wa taqaddama أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحج حتى ماتت أمه بياني يا جبات أبايا شوى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بي أيكن حج با نتنوئي حتى ماتت أمه وهسيد ما هي فيها سترس لصحبتها سبيل زمان إتدئك رضي الله تعالى عنهما yana so yaje aikin hajjin na tadawi tunda yayi na farilla yana so ya sake komawa amma saboda hidimar mahaifiyarsa ba ta sanya nisa da ita saboda kulawa da ita ya hakura da zuwa aikin hajjin tadawi ya gabatar da biyayya ga iyayensa akan hajjin tadawi wal muradu bihi hajju tadawi abinda dai ake nufi aikin hajjin da bai ba shine na tadawi li'annahu qad kana hajja hajjatul islam domin yayi aikin haji na farilla na musulunci farillar musulunci fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa taqaddama birrul um sai abu huraira ya gabatar da yiwa mahaifiyarsa biyayya ala hajjit tadawi akan hajjin tadawi wannan din yana da kyau dan uwa mai sauraron karatu ka dinga kamanta abinda kake ji yanzu da abinda muke karantawa da yanda kake mu'amalantar iyayenka wannan shi zai nuna darajarka da kimarka ko kuma kasantuwarka kaskantacce wulakantacce domin kana daraja da kima ne a wajen Allah matukar iyayenka suna da martaba da kima a idanka matukar ka dauke su a yanda Allah ta'ala ya ce ka dauke su a ce zuwa aikin haji ta dawui ba fa zuwa wani gari ko wata unguwa ko a aikin haji fa kana da iko ba baka da iko ba da kudinka da visa da komai kana da ikon yi amma giyatu maka tace a ita so take ka tsaya ka kula da ita to zuwa ka tsayawa ka kula da ita wannan shine biyayya ga Allah ba zuwa aikin hajjin ta dawoyi din ba to wannan ka duba aikin haji ne wannan yanzu da Allah abubuwa nawa ne wanda ba ma aikin haji bane wani abu ma ba ma biyayya ga Allah bane muke saba wa iyayenmu akan wayannan abubuwa suna da yawa wanda wannan shike nuna maka cewa akwai matsaloli dole rayuwa ta zama da tangarda dole rayuwa a samu matsaloli dole a dinga samun tuntube akan hanya saboda waɗannan iyayen da kake kallon su to sune ainihin wato daukakarka sune samun nasararka a cikin rayuwa duk wanda kake so ka kyautata ko ka faranta a bayan su yake haka kuskure ne mai girma mutum ya dinga daukan iyayensa ba su kai kimar da zai dinga hakura da wasu abubuwa da suka ce ba sa so ba ba su kai darajar da in suna son abu zai hakura da tasa masala ya fifita su ba wannan yana da matsala faqaddama birrul walidayn ala hajj tadawwu li'anna birraha fardun domin yiwa mahaifiyarsa biyayya farilla ne faqaddima ala tadawwu dan haka sai aka gabatar da ainihin wato bin iyayen ala tadawwu akan wannan aikin haji na nafila ko na tadawwi wasaha anil hasan wata magana ta inganta daga hasanul basri anna rajulan qala lahu wani mutum ya ce wa hasanul basri inni qad hajjtu wa inna ummi qad adnat li fil haji yace inni qad hajjtu lalle hakika ni zan je yin aikin haji wa inna ummi kuma hakika mahaifiyata qad adnat li tayarje mun tayi mun izini fil haji da in je yin aikin haji fa qala lahu amma duk da haka hasan al-basri yace laqa'adatun ma'aha taq'uduha ala ma'idatiha ahabbu ilayya min hajjatika yace duk da tayi maka izini duk da ta baka dama ni ka zauna tare da ita gurin zaman cin abincinta wallahi shi yafi soyuwa a waje na sama da kaje aikin haji ma'ana aikin hajjin ta dawi zama tare da mahaifiyarka yafi shi falala da kaje aikin haji gara ka na ta dawi in ji Hassan al-Basri yace gara ka zauna tare da mahaifiyarka taq'uduha ala ma'idatiha ka dinga zaunar da ita a gurin cin abincinta akan inda take zama ta ci abinci ka kamo ta ka zaunar da ita to wannan aikin da zaka yi shi yafi soyuwa a waje na sama da aikin haji da zaka yi duk da cewa ta baka izini wa nabi hurairata wannan ka koma cikin albirr wa sila lil husayn ibn harb shafi na 33 wa nabi hurairata radiyallahu anhu marfu'a an karbo daga abi hurairah
Allah ya kara masa yadda hadisi ne marfu'i kana juraijun yata'abbadu fi sawma'ati faja'athu ummuhu faqalat ya juraij ana ummuk kallimni qal allahumma ummi wa salati fakhtara salatahu alhadith hadithun juraij hadisi ne mashhuri Juraij wani bawan Allah wani waliyi ne daga cikin waliyai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ainihin wato matsayin su da darajar su a cikin magabata Juraij din nan ya ta'abbadu fi sawmati ya kasance yana yin bauta a ɗakin bautar sa ko da yaushe yana yin bauta fi sawmati a cikin sawma'a din sa ma'ana ɗakin bautar sa faja'athu ummu sai mahaifiyarsa ta zo faqalat tace ya Juraij Juraiju ana ummuk ni mahaifiyarka ce ni ce mahaifiyarka kallimni kai mun magana tace magana ta ji yayi shiru tace ba wani ni ce tace mahaifiyarka ce wance qala Juraij ya riga ya tada sallah sai Juraij ya ce Allahumma ummi wa salati ya Allah mahaifiyata da sallata faqtara salatahu kamar yana son ya zabi daya ya Allah ga mahaifiyata tana kira ya Allah kuma gashi ina yin sallah shin in ajiye sallar nan ya Allah in amsa kiran mahaifiyata ko kuma in ci gaba da sallah in rabu da amsawa mahaifiyata fakhtara salatahu Juraij sai ya zabi ya ci gaba da sallar sa sai ya rabu da ita wanda kun san kissar kuma kun san karshen al'amarin yadda ya kasance Juraij wannan sabawa da yayi wa mahaifiyarsa duk da ba a filin kwallo yake ba duk da cewa ba danna-dannan waya yake ba karka manta Juraij ba yawon duniya yake ba fa yana ɗakin bauta kuma sallah yake yi babarsa ta kira shi bai amsa ba ba dan yare na ta ba ba dan ainihin wato wulakantarwa gare ta ba sai dan yana ganin sallan nan tana da muhimmanci kuma a gaban mahaliccin sa yake yana ganin Allah zai iya belin sa koda ta yi masa wani baki ko ta faɗa abin da ba shi kenan ba amma dan Allah ya nuna daraja da martabar uwa da bakin ta din nan da kake kallo baki ne wanda yake Allah ta'ala yana sauraron sa Juraij bai amsa ba yana sallah sai mai addu'a ta kama Juraij kun san kissar addu'ar mahaifiyarsa duk da cewa waliyi ne ita ba a ma santa ba har yanzu ba in an ce meye sunan mahaifiyarsa baka santa ba amma shi Juraij gashi har daga nan har ana da kasa ana karanta kissar Juraij amma rashin amsawa mahaifiyarsa saboda ya riga ya shiga cikin sallah wannan addu'ar da ta yi masa sai da ta taba shi sai da ta taba shi wannan shi ke nuna maka cewa da yawa cikin matsalolin da muke samu wallahi talla ba ma sai an yi maka addu'a ba ai kawai in ransa ya baci ka shiga matsala ai san gaba daya baka shirya zama da iyaye ba wallahi a yanda kake zama da su ai ransa ya baci kawai ba wai sai sun daga hannu sun maka wata addu'a ba ransa kawai ya baci wallahi kana you are in danger in Juraij a gaban Allah madaukakin sarki yana sallah bawan Allah ne ba ruwansa da sabgogin jama'a baya shiga ba saban Allah yake ba sallah yake amma babarsa ta mai baki bakinsa ya kama bakinta ya kama shi Juraij wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1206 Imam Muslim ma ya da kuma hadithi na 2482 Imam Muslim ma a hadithi na 2550 sun ruwaito wannan hadithi da wannan kissa ta Juraij wa fihi a cikin wannan kissa ta Juraij itharu ijabatul ana nuna maka fifita amsa kiran mahaifiya ala salati tadawwi akan sallar nafila duk da malamai sun yi tafsiri suka ce ya danganta da irin mahaifiyarka idan mai saukin kai ce in ta fahimci sallah kake ba za ta ji haushi ba to sai kai maza ka shi ma suka ce ka hanzarta idan kuma ka san mahaifiyarka hasalalliya ce nan da nan ta hasala nan da nan ta kufula abinda ke fusata ta ba shi da wahala yanzu nan sai ta faɗi abinda ba shi kenan ba to a irin wannan yanayin sai ka yanke sallah ka je ka amsa domin ya nuna cewa kissar Juraij ya kamata ta zama madarasi kissar Juraij ya kamata ta zama maka aya li'anna listimrara fiha nafila wa ijabatul ummi wa birraha wajiba domin ci gaba da wannan sallar dai nafila ce amsa kiran mahaifiya da yi wa mahaifiya biyayya wannan kuma wajibi ne da haka babu mai hankalin da zai fifita mustahabbi ko nafila akan abin da yake wajibi. Wannan kuskure, wannan wajibi ne, wancan nafila ce. Da haka sai ka yanke abin da yake na nafila dan ka aiwatar da abin da shine wajibi. Abin da fikihun da Juraiji ya dan buyen masa kenan bai yi ba, ya kasa bambance tsakanin kiran da ta yi masa amsawar ba optional bane, ba zabi bane. Amma dan kawai kara a aikin mutum sai a ce wane, kawai sai ya shiru, wani ma sai kaman bacci yake. Baya cikin ɗakin nan ne, ina ciki kawai mace yake. Wani lokaci hadda pretending din a munshari. Ko kuma kawai ya ga waya ya san kawai matsakila cewa za a iya zo za a aike shi, kawai sai ya bar abin nan, an yi magana ya ce bai kula ba. Saboda yana wani guri ko yana wani uzuri ko yana gaban ainihin budurwarsa suna hira, da ya ga wannan waya ƙarshen ta cewa za a ana kiransa a gida. Kuma in ya gama an sa ya kira sai ya sa ta a fly mode. Wallahi za ka ga fly mode. Baba ta ka sa a fly mode? Ita ka dora a jirgi? Baban naka ya kira ka sa shi a jirgi? To wallahi kai in ka hau naka jirgin Allah ya kiyaye. Wannan ka koma cikin Fathul Bari, sharhin da malamai suka yi wannan hadithin kenan a cikin mujalladi na 6 shafi na 480. Lakin idza kana ya'lamu annaha la taghdab, in Allah ya sa mahaifiyarsa tana da saukin kai, ba ta da saurin la'anta, ba ta da saurin baki da mai kaushi, akwai kasan kowa da irin ɗabi'arsa. In ya fahimci mahaifiyarsa ya san ba za ta yi fushi ba, akmala, to sai ya kammala sallar tasa bi sur'atin, shi ma da sauri. In da ya yi niyyar zai tsawaita, to sai ya gajarta sallar saboda ya je ya amsa kiran mahaifiyarsa. Wa illa in ku ya san mahaifiyarsa tana da saurin fushi, kaba kar ya yi wata kawai ya yanke sallar. Kama ya dullo alaihi hadithu Juraij hadha, kaman yanda wannan hadithin na Juraij yake nuna. Qala ibn Uthaymin rahimahullah, ibn Uthaymin rahmatullahi alaihi, yake cewa idza da'atil um waladaha wa huwa yusalli, ya'ni an-nafila, idan mahaifiyar mutum ta kirawo shi yana sallan nafila, fa in kanat da'awatuha iyyahu li daruratin, idan ya san kiran da ta yi masa kira ne na larura, ba ta da lafiya, dama ya sani, ya san condition din da take ciki tana matsananciyar bukatarsa, sai ta kirawo shi kuma gashi ya kabarta sallah, wajaba alaihi an yaqta'a salatahu, wajibi ne ya katse sallar tasa. Wa in madha fiha, in ku ya ci gaba da sallah tana ta wane wane, kila muryata ta ma kasa saboda halin da take ciki na larura, a fa huwa athimun, gashi yana sallah ma saban Allah yake, ba dai so yake burge Allah ba, to ya bata rawarsa da tsalle. Fa huwa athimun, a daidai lokacin da mahaifiyarsa take tsananin bukatarsa ta kuma kirawo shi yana cikin sallar nafila, yake katse wannan sallar, fa huwa athimun. Ibn Uthaymin yace ya saba wa Allah. Da Allah ka duba, wannan ina yawan kwatantawa, ni na san yanda muke yi wa iyayenmu, ba wai wata ibada ce ba ma, kawai mutum yana zaune ko yana ganin an takura masa ko baya so a yi masa kaza ko kar a katse shi yana kaza ko kaza ko kaza, duk waɗannan su ne dalilan. Ai, ko waya kake yi sai ka ji wayar ta tashi ko sai ka katse wata, kana cikin waya za ka ga wani lokaci kana waya sai wani call din ya shigo, kana duba an ka lura cewa call din mahaifinka ne ko call din mahaifiyarka ne, to sai ka katse wancan call din ka ce ina zuwa, umma tana kira, da Allah ya hakuri, abbana ne yake kira, dan amsa, dan sai kira ka, ka katse shi sai kai maza ka daga call din mahaifinka ko mahaifiyarka, in kuwa gama sai ka kira wanda kuke magana, ku ci gaba da magana da shi, ban sani ba ko haka kake yi. Aw kana ya'lamu anna hadhihi al-um, ko kuma shi ya san mahaifiyar nan tasa, law lam yujibha, in bai amsa mata ba, lagadibat alaihi, za ta yi fushi da shi. Ya san yanayinta tana da saurin fushi, in ta kira shi bai amsa ba, ba za ta yi la'akari da sallah yake ba, za ta yi fushi ne kawai. ورأت ذلك عقوقا منه كما تنا ganin hakan sabawa ne daga gare shi ma'ana ya saba mata fa hadha aidan yajibu alayhi wannan shi ma wajibi ne akan sa an ya qata salatahu ya katsi sallata sa wa hadhihi hiya qissatu ar-rajul alladhi fil hadith wannan ita ce kissar mutumin da mutumin nan da ainihin wato yazo a cikin wannan hadisi li anna ummuhu ghadibat alayhi domin mahaifiyarsa ta yi fushi da shi bi dalili annaha da'at alayhi saboda ta yi masa muguwar addu'a abinda zai sa ka gane mahaifiyar Jurayj fushi ta yi da shi ai muguwar addu'a ta yi masa tace ya Allah karka kashe shi sai sun yi ido hudu da karuwa mahaifiyarsa ce ta cikinsa kaji ana cewa in Allah da ba za ka gama lafiya ba kuma ya kada kai ya tafiyarsa ai wannan ya yi sarki in Allah ya da kaji ana fa haƙin fasad in Allah ya da ba za ka gama lafiya ba kuma wallahi kada kai ya tafiyarsa za ka gani kai ma sai an yi maka in Allah ya da sai kai ma ka samu wanda zai ma kuma mutum baya jin matsala ce Allah yadda ba za ka yi albarka ba kuma abin da kake nema Allah kada ya baka kuma mutum ya sa kai ya tafiyarsa to ko ba su faɗa haka ba bilisanil maqal in suka faɗa bilisanil hal wallahi mutum ya shiga uku kana neman gurin da ake matukar hattara ake taka tsantsan ake bi sannu-sannu a wanye lafiya din nan wallahi nan gurin kuma wallahi da yawa mutane wallahi ba su gane hadarin iyayensu in suna raye suna tare da su ba hayyansu amma idza alima anna ummuhu idza alimat annahu fi salatin amma ya san halin mahaifiyarsa tana da saukin hali da saukin kai in ta fahimci yana cikin sallah fa innaha sawfa tarza bi zalika to za ta iya yadda da abin da yake yi ai bi adami kalamihi iyaha da za ta yadda da dalilin da ya sa yake amsa mata kiran da ta yi masa ai bi adami kalamihi iyaha ta rashin yi mata magana din nan ta gano sallah yake fa innahu la yajibu alaihi an yaqta salatan nafila to shi ba wajibi bane sai ya katse wannan sallar nafila tunda ya fahimci mahaifiyarsa in ya dan yi gyaran murya ko ya dan daga murya dan ta ji karatu yake yi za ta ce awo to sallah kake yi shikenan kawai ba wata matsala za ta je ta gama sabgata to sai ya gama sallah in yi idar sai kuma ya je ya ce umma ina sallah na ji kina kira kace ai ni ma na zo na ji sallah kake sai na ce to bari ka gama ka zo to kaga wannan ya samu wadda take mai sauki Allah ya ba mu irin su eh dan wayannan ka same su insha Allah za ka ga aljannaka amma wallahi akwai wanda rikicin su ba na wasa bane wallahi malam za ka yi ta ji malam mutun ya zo ma yana kuka ya rasa inda zai duk abin da zai dan ya ga ya fita malam sai ya ga abun ya sake burkicewa shi kuma irin tasa jarabawa ke wani da mahaifi wani da mahaifiya abin ya rasa inda zai kama bakin zara duk inda ya kama yake ganin nan ne sai ga ina akwai wanda da tawhal da shi tawhal aka ce aba ta ce ina sane tana sane eh aka ce amma kaza kaza ta ce ina sane ya za ka iza ba a zuga mutum kace kai rabu da su da Allah ba dai kai iyayenka ba ko addu'a ta ba ta kama ka ba in jiwa ya ga ba wai baka wannan fatawar wai baka wannan fatawar wai baka wannan fatawar duk sallar da kake ka kai Jurayj amma shi ma ya ji ba matsala shi ma sai da ya fahimci da matsala duk da sallar yake sai da ya fahimci da matsala kuma sai da ya je ya gyara ta ce ta huce sannan ya ga kuma wata karama ta bayyana a gare shi amin amin wannan ka koma cikin liqa'ul bab al-maftuh na 18 shafi na 156 wa fi fatawa lajnati da'ima ya zo cikin al-fatwa ko fatawan lajnati daima ummun tunadi alabni hawa huwa yusalli wata mas'ala wata tambaya ce mahaifiya ce take kiran danta shi kuma yana sallah hal yaqta'u as-salata shin zai katse sallar wa yaruddu alaiha ya amsa mata aljawab amsar da malaman lajnatul fatwa suka bayar sai suka ce la yaqta'u as-salata kada ya yanke sallar walakin yukhaffifuha sai dai ya sassauta sallar yanda zai sauri ya gama bihaythu la yusri'u sur'atan tufsidu as-sala ta yanda ba zai gaggawa ba irin gaggawar da za ta bata sallah ma'ana dai ya sassauta sallah ba irin sauri ba kuma ma'ana ya sauri amma ba saurin da zai bata sallah ba wa qalu suka ce idza shara'a al-musalli fi salatin idan mai sallah ya riga ya shiga cikin sallah fa in kanat fardan idan ta farilla ce lam yajuz lahu an yaqta'aha bai halatta ya yanke ta li yujiba ummuhu dan ya amsa kiran mahaifiyarsa au abahu ko ya amsa kiran mahaifinsa in dai ta farilla ce to sawun giwa ya take na rakumi ina fatan gane amma idza kanat as-salatu naflan amma idan sallan nafila ce fayajuzu lahu qat'uha li ijabati walidayhi yana halatta ya katse ta dan ya amsa kiran mahaifansa idza da'atil hajatu ila zalika in akwai bukatar haka bukatar shine na'am 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 yawa shine ayace idza da'atil hajatu ila zalika wannan shi ya ba shi shine abinda muka karanta a baya idza da'atil hajatu ila zalika hajar zai kalla ya kalli yanayin mahaifiyar haja din da take ciki da kuma yanayin fushinta da rashin fushin din yana cikin haja din dan haka ko wannan sai ya sassauta ko ya katse ko kuma zai iya karasawa duk haja din zai kalla wannan shine fatawar lajnatul da'ima a na 25 shafi na 228 abinda suka fada kenan hukumu ta'akkuri aw takhallufi an salatil jama'a bisababi tamridil walida ga wata mas'ala hukuncin ta'akkur jinkiri aw takhallufi an salatil jama'a ko kin zuwa sallar jami'i bisababi tamridil walida saboda jinyar mahaifiya mutum yana jinyar mahaifiyarsa shin zai iya jinkirin zuwa sallar jami'i ya dinga zuwa a makare ko kuma ma yake zuwa sallar jami'in gaba daya su ila Sheikh Abdulrahman Al-Barrak hafizahullah an tambaye a Sheikh Abdulrahman Al-Barrak hafizahullah me tambaye yace li walidatun kabiratun fi sin yace ina da mahaifiya dattijuwa ce shekaru sun yi mata yawa wa musabatu bi alamil idham sannan Allah ya jarabce ta da ciwon wato gabobi al idham wa maradi sukkar da kuma cutar siga Allah ya jarabce ta da cutar siga ga kuma ciwon gabobi wa tashtaddu alaiha al'alamu ahyanan wani lokaci jikin yakan rikirkice yayi mata yayi radadi ma'ana wani lokaci jikin yakan yi zafi rashin lafiyar ta kan tsananta wani lokaci awqatus salah kuma daidai lokutan sallah mimma yatturuni wanda wannan shi ke tilasta ni ilal baqa'i ma'aha wajen ci gaba da zama tare da ita ga lokutan sallah sun ina so in tashi kuma wasu lokutan sai ga daidai lokacin jikin nata ya tsananta watafutuni bidhalika takbiratul ihram wannan lokaci sai ga har kabbara harama ta wuce ni wannan ya nuna maka mutumin kirki ne regular customer ne na sallah an gane ko in wani ne yana ma zaune dan kabbara harama ta wuce shi ai ba matsala bace shi ai wani kabbara harawa baya sa ta a cikin matsala wai dan in kabbara an ta da kabbara harawa baya nan menene kuma ai wani shi in ba sallamewa aka yi ga bai samu kuma ba wata damuwa da za ka gani in dai ya zo ya riska zai ce ai alhamdulillah na samu raka'a daya shi wannan ya saba sallar kabbara harama ba ta wuce shi to amma ga halin da yake ciki na jinyar mahaifiyarsa wani lokaci yana ji za a ta da kabbara harama kuma ga sai ya ga jikin ya dallafa ko kasan nan ya tashi ya ce wa ahyanan tafutuni salah, yace kai wani lokaci ma sallar takan kubuce min ma'al jama'ati tare da jama'a kamilatan cikakkiyar sallah ma yanzu sa sallar jami'i aragama hirsis shadida didda matsanancin kwadayina ala tabkiri ila salati na sammakon zuwa wajen sallah ina matsanancin san in je wajen sallah da wuri in jira liman amma ga halin da na samu kaina na kula da mahaifiya wannan yakan sani wani lokaci in kasa zuwa sallar da wuri wani lokaci ma in rasa jami'i fa hal alayya shay'un fi zalika shin akwai wani laifi da nake da shi a cikin haka aljawab ash-sheikh abdurrahman al-barraq yake bashi amsa yace arju annahu la shay'a alayka fi zalika ina sa rai ina fata insha Allah babu wani laifi da kake da shi a cikin haka dan ka san fatawa ba ga tsau ake ba kai tsaye ake ba da ita ba kaga mai koyi cewa baka da matsala ya uwaye kai tsaye kawai bashi ga sai yace arju ina fatan Allah annahu la shay'a alayka fi zalika ina fatan ya zamto baka da wani laifi a cikin haka madama matukar anna julusaka zamanka li darurati ummika kana zama ne saboda larurar mahaifiyarka wa tamridiha da jinyata wal qiyam bi hajatiha da tsayawa wajen biyan bukatunta fa hadha udhrun insha Allah Sheikh Abdurrahman al-Barraq yace insha Allah wannan uzuri ne da zai zama karbabbe a wajen Allah lakin amma fa duk da haka ijtihad yi iya kokarin ka fi an taquma bi hadhal janib wajen kaga ka tsaya tsayin daka ta wannan bangaren fi waqatin mutaqaddimin qabla an tuqama salat wato kaga cewa ka gabatar da wannan uzurin da mahaifiyarka in kin tsata zakai ta bata guri ka gyaggyara ta ka canza mata kaya ka wanke gurin ka kawar da ita daga wannan gurin ka zamanto ka gabatar da hakan kafin a tada sallah in zai iya kai iya bakin kokari kada ya zamanto sai daidai lokacin zakai hatta tajma'a bainal khairain dan ka samu hada tsakanin alhairan guda biyu gata ita abinda take bukata kai sallar da kake so ka samu a cikin jam'i ba tare da wani bangare wani juz'i na sallar ya kubuce ma ba ka samu an gane ku to ga website din da malai da ku wannan maganar albarrad.com article gashi nan duk a can kasa lamba ta biyu idza ta'arada albirru bil yamin ma'a birrul walidain idan albirru bil yamin تعارض البر باليمين mutun ne yayi rantsuwar zai bi Allah to sai wannan rantsuwar tasa ta biyayyar sa ga Allah alwashi kenan sai ta ci karo ma abirrul walidaini tare da bin iyaye a daidai lokacin da yayi wannan rantsuwar ta alwashi zai yi kaza sai kuma abin ya ci karo da wani umarni da iyaye suka bashi idza ta'arada albirr bil yamin idan bin Allah madaukakin sarki ya hadu tare da rantsuwa alwashi kenan ma'a birrul walidain tare da biyayya ga iyaye fa yambagi taqdimu birrul walidain to anan abinda ya kamace ka shine ka gabatar da biyayya ga iyaye wal hinsu fil yamin in yaso kai kafara rantsuwar taka kace wallahi zan kai ziyara wajen wane yau sai iyayenka kuma sai suka aike ka wani kauye ko suka aike ka kauyen su ko wani guri can wanda ba zai iya yiwa ka dawo ka kai ziyara ba gashi kuma har da rantsuwa zaka je kai ainihin wato ziyara ga wani abokin ka ko abin nan to yanzu ga abubuwa guda biyu yanzu kuma ya ci makka ta ce ka je guri kaza kai kaza ko mahaifinka ya aike ka wani guri to anan ba zaka ce to na riga nayi wa Allah rantsuwa zan je guri kaza to yanzu rantsuwarka sai kai mata kafara sai kai gabatar da biyayya ga iyayenka wa ada'ul kaffarati da yin kaffara malam yakun fi zalika ithmun matkar a cikin abinda suka umarce kan babu saban Allah in dai abinda suka umarce ka ba saban Allah bane fa na abi huraira radiyallahu an an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa ala yaminin duk wanda yayi rantsuwa da Allah akan wani abu yace wallahi zan baka kaza ko wallahi zan je kaza ko wallahi bazan yi kaza ba fara'a ghairaha khairan minha sai yaga wani rantsuwar yafi alheri fiye da rantsuwar falyatiha ya je ya aikata abin da shi yafi alkhairin wal yukaffir an yaminihi yayi kafarar rantsuwarsa kare mutun ya ce ai na riga na rantsi kace wallahi ba za ka je ba sai kuma zuwan yafi alkhairi sama da kin zuwanka to yanzu sai ka je sai kuma kai kafarar rantsuwarka kace wallahi sai ka je sai kuma ya bayyana rashin zuwan shi yafi alkhairi kar ka ce ai na riga na rantsi yanzu sai ka fasa zuwan kai kafarar rantsuwarka قال النووي وانا حديث امام مسلم يروي حديثي na 1650 قال النووي امام النووي رحمه الله yace fi hadhihi al-ahadith a cikin wadannan hadithan da muka karanta dilalatun ala anna man halafa ala fi'l shay'in suna nuni akan wanda yayi rantsuwa da Allah akan zai yi wani abu aw tarkihi ko ba zai yi wani abu ba wa kana al-hinsu khayran lahu sai ya zama karya rantsuwar tasa shi ya fiye mai alheri minat tamadi alal yamin fiye da zarcewa akan aiwatar da abin da ya rantse din istuhibba lahul him an so yayi kaffara watalzamu wato an so ya karya rantsuwar watalzamu al kaffaratu in yaso kaffara sai ta lazumce masa wa hadha muttafaqun alayhi wannan magana ce da malamai suka yi ittifaki akan ta an gane da haka iyayensa yayi rantsuwa zai yi kaza sai kuma iyayensa suka umarce shi da wani abu to yanzu wannan duk da yayi rantsuwar ya zama dole sai yayi wannan abu to sai ya kaffara rantsuwar sai ya aikata abin da umar iyayensa suka umarce shi a koma cikin sharhin Muslim na Imam Nawawi mujalladi na 11 shafi na 108 hal ya'takifu fil masjid al haram am yadhhabu bi walidayhi ila al haram kull yawmin an tambaye Sheikh Uthaymeen mutun ne iyayensa suna son kullun ya zo ya dauke su ya tafi da su masallacin harin to kuma ga ramadan ya kama goman karshe yana so ya shiga itikafi shin zai yi itikafi a masallacin harami ya bar wannan aikin na dauko iyayensa da kawo su haramin ko kuma a'a zai dinga zuwa da iyayensa harami kullun ya kawo su ya mai da su ajaba Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi kace al-afdalu lahu abinda yafi masa falala an ya kuma bi shu'uni walidayhi ya tsaya wajen kulawa da sha'anin iyayensa kaga dai dubi girman itikafi dubi falalar da take cikin itikafi dubi alkhairan da ake kwasowa dubi tarbiyyar da ake samu a cikin itikafi amma duk da wannan bai kai tsayawa ya hidimtawa iyayensa ba li'anna birrul walidayn domin biyayya ga iyaye da kyautata musu afdalu min al-jihad fi sabilillah yafi zuwa jihadi daukaka addinin Allah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu abdullah ibn mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa abdullah dan mas'ud lokacin da ya tambaye shi qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah yafi so qala as-salatu ala waqtiha manzo Allah yace masa yin sallah akan lokaci qultu thumma ayyu nace da sai na kuma tambayar manzo Allah nace daga wannan kuma fa qala birrul walidayn nace kuma nabiyin su cikin aikin da Allah ya fi so shine bin iyaye kyautata musu sun qultu thumma ayyu nace sai kuma wani aikin qalal jihadu fi sabilillah kaga mahallu shahidin jihadi fi sabilillah bai kai falalar bin iyaye ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 527 Imam Muslim hadisi na 85 Mabirrul walidain bin iyaye la shakka ko shakka babu afdalu min al-i'tikaf yafi i'tikafi falala fa idza kana walidahu muhtajain lahu indai iyayensa suka kasance suna da bukatar sa fa innal afdal al-qiyam bi hajatihima to ya sani abinda yafi falala shine ya tsaya wajen bukatun su sawa'un fi makkata sawa'un a makka ne aw fi baladihima ko a garin su an gane ko shi yafi falala da kaga da ya shiga masallacin harami itikafi gare ya dinga zuwa yana dauko iyayensa kullun yana kawo su harami su ibada ya mai da su ka duba jalasatul ramadaniya na 14 shafi na 12 kuma idza ta'arada birrul walidain ma'a birrul ab faman yuqaddim idan bin mahaifiya idza ta'arada birrul ummi ma'a birrul abi ko fa hal faman yuqaddim idan bin mahaifiya ya ci karo da bin mahaifi
wa zai gabatar
idza ta'arada birrul um ma'a birrul wal abi ma'a birrul abi mahaifiyarsa sai ta sa shi abu mahaifin zama sai ya sa shi abu kuma sai zama abinda mahaifiyar ta sa shi ya ci karo da wanda mahaifinsa ya sa shi to nawa zai gabatar na mahaifinsa zai gabatar ko na mahaifiyarsa bi an kana fi da'ati ahadihima ma'asiyatun lil akhar ta yanda biyayya ga ɗayan su saba wa ɗayan in yabi mahaifiyar ya saba wa uban in yabi uban ya saba wa mahaifiyar wanne zai gabatar to malam zai tafsili fa in kana ahaduhuma ya'muru bi da'ati idan ɗayan su yana yin umar ya umarce shi ne da aikin da'a wal akharu ya'muru bi ma'siyatin ɗayan kuma ya umarce shi da saban Allah yuqaddamu sahibu da'a sai ya gabatar da umarnin wanda ya sa shi yin aikin da'a anan ba ruwansa da uwace ko uban duk wanda shi a cikin su su bin shi yace masa yayi aikin da'a to magana sa zai dauka umarnin sa zai aiwatar sai ya ajiye umarnin wanda yace yayi aiki ya sabawa Allah wa in kana kilahuma idan duk su su bin ya amuru bi ma'siyati duk abinda suka umarce shi saban Allah ne fala yudi'uhuma duk su bin ba zai bi su ba id la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq
to an kara to
ka an ya amuru kullun minhuma alwalad bi adami birril akhar kamar umarnin da suka bashi kowanne ya ce kowanne cikin iyayen ya umarci dan da kada ya bi dayan mahaifiyar ta ce ba ruwanka da babanka kakkai masa biyayya shi ma an ka zo ka ya ce ba ruwanka mahaifiyar nan ta karkai mata biyayya ka san wani lokaci ana samun al'amura su rikice tsakanin ma'aurata sai kuma su shigo da yaya ciki to insha Allah akan wannan zamu tashi an ce mun ƙara minti biyu ma abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.